Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 5 ga watan Mayu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi da Baballe da kanin labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi jiya Talata cewa kungiyar manyan ƙasashe masu ƙarfin masana'antu G7 ta ƙudiri aniyar kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafa shekaru 10 ana yi a ƙasar Siriya. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Kenya sun yi kira ga hukumomin ƙasar da su sake tunani na shirin rufe sansanoni biyu da ke ɗauke da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka sama da 400. Waɗanda yaƙi ya rusa da su a Afghanistan da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yi kira da tsagaita wuta nan take, kuma a saka 'yan ƙasar Afghanistan da yaƙi ya rusa da su a cikin tattaunawar zaman lafiya da ake ci gaba da yi.
Kanan labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya ta nesanta kanta da batun juyin mulki a ƙasar.
Saka ni ina ganin a yadda wannan magana ta Clark da neman tashin hankali suke a Najeriya ta lalace.
Kungiyar Boko Haram ta kai hari a ƙauyen Ajari da ke karamar hukumar Mafa a jihar Borno ta kashe mutane 37.
Sojojinmu kamata ya nuna musu a gaya musu wannan aiki ne wanda yake ya kamata su maida hankalinsu ga baki ɗaya wajen su ga ainihin sun kawo zaman lafiya a nan Najeriya.
Muna kuma da rahoto daga jihar Kogi inda wasu masatar mutane da ba a gane ko su wane ne ba suka sace shugaban kungiyar kula da makiyaya ta miyata Allah a jihar ta Kogi. Bayan haka Murtala Faruku Sanyin na tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi jiya Talata cewa kungiyar manyan ƙasashe masu ƙarfin masana'antu G7 ta ƙudiri aniyar kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafa shekaru 10 ana yi a ƙasar Siriya. Takwarorin aiki na kungiyar G7 da ni mun sake jaddada aniyar mu ta warware rigimar ƙasar Siriya a siyasance. Sakon da Blinken ya tura kenan ta kafar Twitter bayan da shi da sauran mambobin kungiyar ta G7 suka halarci taron haɗuwa fuska da fuska karon farko cikin shekaru 2. Rikicin na Siriya na daga cikin jerin al'amura na duniya da ministocin harkokin wajen ƙasashen mambobin kungiyar ta G7 za su tattauna a kansu a taron na London. Sauran sun haɗa da hulɗarsu da China da Rasha da juyin mulkin Myanmar da kuma halin da ake ciki a Afghanistan. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Kenya sun yi kira ga hukumomin ƙasar da su sake tunani na shirin rufe sansanoni biyu da ke ɗauke da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka sama da 400. Kenya ta ce za ta rufe sansanonin Kakum da Da'ab a shekara mai zuwa. Mazauna sansanonin da akasarinsu daga ƙasashen Somalia da Sudan ta kudu ne suna fatan za a ci gaba da tattaunawa don barin sansanonin a buɗe. A wata sanarwa ta baya-bayan nan gwamnatin Kenya ta ce za ta rufe sansanonin Kakum da Da'ab da yake da mazauna 400 a sansanonin da suke cikin halin damuwa. Hukumomin Kenya sun ce sansanonin biyu suna barazana ga tsaro kuma suna kawo nakasu ga albarkatun ƙasar. Babban kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Kenya suna ci gaba da tattaunawa kan barin sansanonin a buɗe. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Waɗanda yaƙi ya rusa da su a Afghanistan da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yi kira da tsagaita wuta nan take, kuma a saka 'yan ƙasar Afghanistan da yaƙi ya rusa da su a cikin tattaunawar zaman lafiya da ake ci gaba da yi. Wahid Shirzad, wanda ɗansa Rahid ɗan shekara 21 aka kashe shi tare da wasu 22 a wani hari a jami'ar Kabul a ranar 2 ga watan Nuwamba, ya ce ba na so in ga iyaye mata suna binne 'ya'yansu. Shirzad, wanda ɗan gwagwarmaya ne ga waɗanda yaƙi ya rusa da su, yana kira ga dukkan ɓangarorin biyu su amince su tsagaita wuta, na so a kawo ƙarshen tashin hankali da faɗa. Tashin hankali a sassan Afghanistan ya ƙara ƴan watannin baya-bayan nan, wanda ya kashe mutane da dama, yawancin su fararen hula. Akalla mutum 27 aka kashe, kana da dama suka jikkata a wani harin bom da aka kai da mota akan wani gidan baki da ke lardin gabashin Logar.
Kafin Baballe ya kawo sauran labaran duniyar. Rundunar sojin Najeriya ta nisanta kanta da batun juyin mulki a ƙasar, biyo bayan kira da sanannen babban lauyan Najeriya nan Robert Clark ya yi cewa sojojin ƙasar su karɓi mulki a hannun gwamnatin Muhammadu Buhari sakamakon taɓarɓarewar al'amura a ƙasar domin su sake fasalta ƙasar. Ga dai Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Kakakin rundunar sojojin Najeriya Brigadier General Onyema Nwachukwu a cikin sanarwar da fitar ya ce sojojin Najeriya 100% na biyayya ga kundin tsarin mulkin kasar da kuma turakai na tsarin mulkin demokaradiyya da kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari. Rundunar sojojin Najeriya na kashe dai ga duk wani jami'in ta da ya kuskura ya sa kansa a cikin irin wannan batu, to tabbaci hakika zai yaba wa ayazaki. Ko da yake duk kokarin da muka yi na neman karin bayani daga sojojin akan wannan sanarwa ta su bai nasara ba, tuni masana tsaro irin su Dr. Yahuza Ahmad Getso suka fara tsokaci.
Ko da yake mun ji kusu sojoji sun fito sun yi magana da cewar babu tunanin karɓar mulki a tare da su, to babban matsalar da yake akwai da wannan kira da ake shine yana ƙara ƙarfafa da kuma jefa zaman ɗarɗar da barazana da kuma ƙarfafa masu aikata laifuka na harkar tsaro din waɗanda suke aikatawa, domin ya nuna a fili a bayyane cewar gwamnatin ba ta da ikon da za ta iya yin abin da ya kamata na ta hana abin da yake faruwa. In ka dauka kimanin watanni guda 3-4 zuwa yanzu, abubuwan umarni da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarni ga hukumomin tsaro su yi wanda kuma aka kasa yi guda nawa ne? Ai ba su da iyaka.
Lakdai da ire-iren sa na duba irin tabarbarewar al'amura ne a Najeriya ya kai su ga irin wannan barin zance. Amma ga kwararru irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, koma dai menene ke faruwa a Najeriya ba daidai bane a ce sojoji su shigo domin su yi kutse a cikin tsarin mulki.
Sojojin Najeriya ba su da wata dama ko wata doka ko wani tsari ko wani magana komai, in dai ba karya tsarin mulki suka fito suka ce sun yi juyin mulki ba da za su iya karɓan mulki su ce wai sun kafa wani tsari wai da ƙasa tana cikin wani yanayi. Ai yanayin da ƙasa take ciki laifin yana tare da su kamar yadda yake tare da masu mulkin, saboda su ne a gaba-gaba, su ne ya kamata in an kiyin abin da ya kamata su fito su ce sai an yi abin da ya kamata don a gyara ƙasa. Shin ba kwanan nan aka sauke hafsoshin sojoji ba ne? Ba rike su aka rinƙa yi shekaru 5 ya kamata su tafi ba, saboda ana tunanin in an bar su za su iya tabbatar da tsaro a ƙasa? Saka ni ina ganin a yadda wannan magana ta Clark da neman tashin hankali suke a Najeriya ta lalace.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Baballe dauke da sauran labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da sabon burin yin allurar rigakafin COVID-19 na ƙasa, inda kashi 70% na Amurka za su karɓa akalla allurar rigakafin coronavirus ɗaya kafin ranar 4 ga watan Yuli. Wani sabon mizani na maida kasar koma harkoki yadda aka saba tare da bikin ranar samun yancin kan Amurka. Shugaban ya faɗi a wani jawabi daga fadar White House jiya Talata cewa wannan yana nufin yin allura kusan miliyan 100, wanda wasu allura ta farko ce da wasu ta biyu cikin kwanaki 60 masu zuwa. Kusan kashi 40% na Amurka da suka haura shekaru 18 sun karɓi cikakkiyar rigakafin COVID-19, a cewar cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC. Makarantun firamare da sakandare a ƙasar Sudan ta Kudu sun sake budewa a ranar Litinin, sama da shekara ɗaya bayan da suka rufe a ƙoƙarin daƙile yaduwar cutar coronavirus. Shugaban yaƙi da COVID-19 a Sudan ta Kudu, Hussein Abdul Baki, ya buƙaci malamai da ɗalibai su ci gaba da ba da tazara da kuma aiki gaba ɗaya da matakan kariya yayin da suka koma zuwa ajujuwansu. A yayin kaddamar da kamfe na koma makaranta a wata makarantar firamare a Juba babban birnin ƙasa a ranar Litinin, Abdulbaki ya ce gwamnati ta yanke shawarar sake bude makarantu bayan da aka samu raguwar waɗanda suke kamuwa da COVID-19 a faɗin ƙasar. Ya kuma buƙaci dukkan malamai su karɓi cikakken rigakafin, wanda ya ce gwamnati ta buɗe cibiyoyin allurar rigakafin da dama.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kimanin mutane 37 ake sa ran sun rasa rayukansu sakamakon wasu hare-hare da mayakan kungiyar Boko Haram suka kai a ƙauyen Ajare da ke karamar hukumar Mafa a jihar Borno. Lamarin da ke tabbatar da kungiyar ta 'yan ta'adda ta ƙara ƙaimi a ayyukanta a cikin wannan watan Ramadan. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Tun a ranar Lahadi da Martini dai aka ce waɗannan mahara suka yi hari garin na Ajeri, inda suka halaka wasu mutane guda 6 da kuma wani jami'in soja guda, wanda har ma makaddashin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur ya ziyarci garin na Ajeri don jajanta waɗannan mutane. Barinsa garin ke da wuya da misalin karfe 8 na dare, waɗannan mahara suka sake kai wani mummunan hari zuwa garin na Ajeri, inda aka ce sun halaka mutane guda 30, wanda ya haɗa jami'in soja guda 5 da matasan sa kai da ake kira sibilan jeje guda 15 da kuma wasu fararen hula guda 10. Bayanai da ke cigaba da fitowa daga garin na Ajeriya na nuna cewa sun kone sansanin sojojin Najeriya, sannan suka yi awon game da dukkanin makamansu. An da makaddashin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur ke zarci waɗannan mutane, ya ma masu ɗan takardar jawabi yana mai cewa,
"Na farko mun zo ne don ku jaje abin da ya faru, dan za mu zo jiya mu yi tasiya mu yi jana'iza, sai kuma sojoji suka ce hanya su bar mu jiya mu shigo ba. Yau ko mun shigo ne musamman mu yi muku tasiya kuma mu yi muku jaje ga abubuwan da ya faru."
Tunda masharata suka fara nuna damuwa game da irin wannan hare-hare da akan kaiwa jami'an tsaro da ma al'umman gari, wanda shugaban kungiyar nan wanda ya kira Borno Emirate Concerned Citizens Forum suka suna nuna damuwarsu game da wannan hali da ake ciki. Game abinda shugabanta Alhaji Zanna Hassan Boma ke cewa,
"Mu a ganin mu na harkar tsaro kamata sojojin Najeriya su yi tunani sosai, sannan su sake dabarunsu, sannan kuma su huto da ainihin sabbin hanyar da za su bi su ga, because ta muna da jiragen sama sannan muna da sojoji, saboda haka sojojin mu kamata ya nuna musu a gaya musu wannan aiki ne wanda yake ya kamata su maida hankalin su gabaki ɗaya wajen su ga ainihin sun kawo zaman lafiya a nan Najeriya."
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Wasu mutane da ake zato 'yan bindiga ne sun yi awon gaba da shugaban kungiyar makiyaya ta Miyata Allah a jihar Kogi. Bayanai dai sun nuna cewa a cikin makon jiya ne mutanen da suke cikin kayan sojoji suka ɗauke shugaban Fulani na jihar Kogi Alhaji Wakili Damana daga gidansa a ƙaramin hukumar Lakwaja, kamar yadda sakataren kungiyar Miyata Allah ta jihar Kogi Malam Adamu Abubakar ya yi wa wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Abun dai an zo mashi ne abun kaman su hukuma ne, sun zo suka kama shi forcefully, sai suka shirya ID card suka nuna a cikin jama'a fa a masallaci. So abun da ya bawo mamaki, daga nan na kira CP na jihar Kogi a gaya mashi. Har yanzu an yi bincike within state level nan ba a samu.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Kogin dai ta ce tana gudanar da bincike domin gano ko su wane ne suka sace shugaban Fulanin, kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar Kogin Mr. Idi Ayuba ya yi mun ƙarin bayani ta wayar salula.
"His people were there when they took him. Personally, I've called his number about 2 or 3 times day before yesterday. The number rang, but nobody picked.
Okay.
So presently, we are just making inquiry to know where he is."
Ya ce, "Mutanen shi suna nan a lokacin da suka ɗauke shi, kuma ni kaina na kira number wayar shi kusan sau 2 ko sau 3, kuma tana ƙara, amma babu wanda ya ɗaga wayar. To a halin yanzu dai muna gudanar da bincike ne domin sanin a ina ne yake. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Kogin ke fafutukar ganin ta kubutar da shugaban karamar hukumar Yaba da yan bindigar suka yi awan gaba da shi a ƙarshen makon nan da ya gabata, bayan da suka hallaka wani kwamishina a ma'aikatar fansho ta jihar Kogin. Inji kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Pango.
Government and security agencies are doing everything within their powers to be able to ensure the release.
Gwamnatin jihar Kogin da jami'an tsaro muna iya yin kokarin mu domin ganin an kubutar da shugaban karamar hukumar ta Yaba da a yanzu haka yake hannun yan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Da masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wata takaddama ta kunno kai a yayin da ake zargin saka siyasa a nan shugabannin sabuwar kwalejin ilimi ta tarayyar Najeriya a jihar Sokoto. A kasar jamhuriyar Niger kuma, sabuwar gwamnatin demokradiyya ta kasar ta so ma'ayyukan kafa majalisun kananan hukumomi a fadin kasar. Jama'a assalamu alaikum. Tun a farkon shekarar da ta gabata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da sanarwar kirkiro manyan kwalejojin horar da malamai na tarayya guda 6 da aka ayyana yin su a jihohin Bauchi, Benue, Ebonyi, Osun, Edo da Sokoto, tare da makasudin inganta samar da kwararrun malamai musamman a jihohin da ake ganin an bar su baya ta haujin ilimi. To sai dai a jihar Sokoto murna ta koma ciki bayan da ma'aikatar ilimi ta tarayya ta bayyana sunayen shugabannin sabuwar kwalejin da aka kafa ta a garin gidan Madi shelkwatar karamar hukumar mulki ta Tangaza. Kungiyoyi a matakai daban-daban sun fito karara suka nuna rashin amincewa da nadin da aka yi. Suna zargin cewa an sanya siyasa, domin kuwa a cikin sunayen manyan shugabannin zartarwa da ma na hukumar gudanarwa CAP ba dan jihar Sokoto ko daya. Hasalima, an dauko dukkan shugabannin zartarwa na kwalejin ne daga yanki daya a jihar Kebbi. Kungiyar ɗaliban Najeriya reshen shiyar arewa maso yamma na daga cikin kungiyoyin da suka fito karara suka kalubalanci wannan al'amarin, ta bakin mataimakin babban sakataren kungiyar Comrade Abubakar A Baba.
Idan ka duba shugabannin da aka dauko na wannan makarantar wanda ake ce ma Probos, ya hito ne daga Gondo Emirate. Registrar wanda ake ce ma magatakarda ya hito ne daga Gondo Emirate, wanda ya riga shekarun shi sun ya riga yayi retire da aiki, ya aje aiki, yanzu yana matsayin kontragi Federal University Gusau. Sannan kuma wanda mai kula da sha'anin kuɗi na makarantar wanda ake cewa basa, shi ma dan Gondo Emirate ne. To idan ka duba wa'yan ga mukamin gaba ɗaya guda uku, suna a gaba ɗaya gin shi kai na makarantar, sannan dukkan su sun fito daga Gondo Emirate ne. Idan ka duba makarantar, ai ba ita ɗaya aka yi ba a wannan ƙasar, an yi makamanciyarta a Osun State, wanda idan ka duba chairman governing council Probos da basa daga wannan jiha suke ta Osun. Sannan kuma an yi irin ta a Edo State. Ita ma duk wa'annan manya-manyan makaman duk gaba ɗaya suna daga wannan jiha suka yi. To an yi irin wannan kuma a Benue State, ita ma shugabanninta na wannan makarantar duk daga wannan jiha suke. Sannan akwai irin ta a Jama'ar Bauchi State, wannan duk shugabannin na makarantar daga wannan jiha suke. Nan kawai ne Sokoto aka zo aka nuna bambanci akan na bangaranci akan wannan sha'anin mulki na wannan makarantar. Kuma abin da zai kara sa gano cewa kawai an sa ra'ayi ne shine na a doko ɗan jiha guda kuma ɗan masarauta ɗaya. Sannan wannan makarantar ba wai ta jiha guda ba ce.
Haka nan kuma wata haɗakar ƙungiyoyin masu kishin jihar Sokoto ta gudanar da taron manema labarai inda ta yi Allah wadai da wannan naɗin na shugabannin kwalejin. Tare kuma da nuna yatsa ga wasu ministoci da take zargin sun yi haka domin biyan wasu bukatu na siyasa. A ta bakin mai magana da yawun haɗakar ƙungiyoyin Dr. Mansur Isa Buhari.
Wannan makaranta cikin jihar Sokoto take. An ɗauko shugabannin ta manya-manya guda uku waɗanda suke da ruwa da tsaki ga gudanar da makarantar baki ɗaya daga yanki ɗaya jiha ɗaya sannan kuma guri ɗaya su zo su jagoranci makarantar nan, kuma makarantar nan ta tarayya ce. In an ka sa abinda mutane abinda hukuma da kanta ta kira federal character ciki ba wanda zai yi magana. In ka lura ai yankin guda biyu ne, akwai yanki hukumar gudanarwa wanda ake kira governing council, hukumar manyan makarantar masu kula da ita wanda ake kira governing council. Ba mu korafi akai budu da babu dan Sokoto ciki, amma mun ga an doko daga jiha hudu saboda mukaman guda hudu ne. Amma wannan mukamai guda hudu ne an doko guda uku daga jiha daya. In ba wani abu ake nufi ba ko kuma wasu ne ake so a dadada mare ba za a yi haka ba. Mu korafin mu a kawo dan Sokoto wani kuma a sa HP saboda mu ma mu samu guraben karatu da abin ka ciki. Kai ka sani ni na sani yadda kasar nan ake gudanar da ita. In ya kasance an kasance mutum uku wanda ke da wuka da nama ga gudanar da makaranta su uku suke yanke hukunci a ce daga jiha ɗaya suka fito, zaka ga cewa wurin ɗaukar ɗalibai da ma'aikata sun rai za a sa. Sannan ma dai gaba ɗaya dai abin bai dace da tsarin doka ba. Shi yasa muke korafi, ba mun ce dan jiha Kebbi baya da dama ya rika mukamin jihar Sokoto ba, a mu ba ma shugabancin mun kace dole sai an ba dan Sokoto ba. Abin da dai muka ce mukamin nan manya guda uku a raba su a sa dan Sokoto ciki, babu laifi a sa Sokoto Kebbi Zamfara. Ai mamman kujerun uku ne, sannan wa'innan jihohi guda uku misali su suke da kusanci da makarantar nan, kuma muna cikin jihohin da ake gani muna da matsala ta ilimi. Don haka makaranta ce wadda za ta horar da malamai, kuma ashe idan muka samu gurabe ciki a matsayinmu na 'yan jiha na ayyuka da kuma na wakilci mai kyau, to muna tsammanin za a yi mana adalci. Amma yanzu tunda tun wurin kawo wannan manyan jami'an ba a yi mana adalci ba, to muna tunani gaba ɗaya wurin gudanar da makarantar ba za a yi mana adalci ba.
To kamar uwa kuke zargi, kuma menene dalilin su na yin haka?
Muna zargin aikin ministan ilimi ne Adamu Adamu, sannan kuma muna zargin hadda haɗin kai na shi ministan shari'a malami daga wannan jiha yake. Shi dai ministan shari'a wasu na ganin kaman yana da wata bukata ne da mutanen Kebbi, don haka yana so ya dadada musu, kuma duk inda ya ga wata dama zai yi haka. Shi kuma Adamu Adamu ana tunanin shi ana zargi kaman akwai dalili wanda ya shahi sha'ani na addini, kamar yadda nace matsaloli ne wa'anda wa'ansunsu a tsarin doka ba za su zama hujjoji ba. Shi yasa muke kokari mu kauce musu mu tsaya ma abin da ya zama kawai bisa ga tsarin doka.
To sai dai mun yi ta kokarin jin ta bakin ministan shari'a Abubakar Malami da na ilimi Adamu Adamu, har ma da jami'an hukumar kwalejojin ilimi ta tarayya akan wannan batu. To amma dai kawo yanzu haka bata cimma ruwa ba. Sai dai za mu ci gaba da bin bahasin lamarin a shirye-shiryenmu. A kasar jamhuriyar Nijar kuma, yayin da sabuwar zababbiyar gwamnatin demokuraɗiyya ta soma aiki gadan-gadan, a yanzu ta mai da hankali wajen kafa majalisun ƙananan hukumomi a zaman gwamnati mafi kusa da jama'a. Bisa kundin tsarin mulkin kasar, wakilan jama'a ne da aka riga aka zaba tun gabanin zaben shugaban kasa za su gudanar da zaben shugabannin majalisun ƙananan hukumomin. Lamarin da ya sa ƙungiyoyin rajin ci gaba a ƙasar suka dukufa wajen faɗakar da gwamnati da jam'iyyun siyasa dangane da muhimmancin zaben na majalisun na ƙananan hukumomi. Wani mamba a gamayyar ƙungiyoyin farar hula da masana doka a ƙasar, wato Rotab a takaice, Ilyas Abubakar, ya yi wa wakilin sashen Hausa bayani dangane da muhimmancin majalisun ƙananan hukumomin.
Dokoki sun ce yanzu ƙananan hukumomi an ba su dama kula da harka kiwo, harka noma, harka karantarsuwa, harka kiwon lahiya da kuma harkan mahalli. Kenan wannan yauni ne waɗanda aka ba su abin da ake ce ma transfer the competence, kamar wani yauni ne da gwamnati ta a can koli ta sauki ta ce ta ba su kula da wannan fanni. Suna da yaunin kula da tsaro na jama'a na wannan yankukan da Allah ba su damar su zama su ne za su jagorancin wannan abu, amma da hukuma kusan talaka shine ka harkar decentralization kenan. Talaka ayi da shi ko mi za a yi, ai shawara da shi a doki shawara da ya bada ai aiki ya zama ana dama da shi. Talaka ya gani a ƙasa shine muharin wannan majalisoci na abin ga kansuloli da ake dora abu.
Daga cikin majalisun kananan hukumomi 266 da suka shude, wakilai kalilan ne suka kammala wa'adinsu ba tare da fuskantar matsala ba sakamakon rashin lakantar aiki da rashin mutunta doka a wasu wuraren, a yayin da a wasun kuma dalilan siyasa suka haddasa tarnaƙi. Dalili kenan dan majalisar wakilan birnin Yamai Adamu Manzo ke jan hankulan takwarorinsa na sauran jihohi.
Kasancen bayan an samu kurakurai sosai da yawa, wasu jagororin kananan hukumomin ba su da masaniya akan aikin da ya kamata su yi, wasu sun yi alwandahana an yi ayyukan ashiya sosai, kuma wasu merorin an ma cire su an tsige su, wasu gaba daya konsai din karamar hukumar gaba daya ma aka rushe ta gaba daya. Kenan ka gani wannan duka rashin horo ne da su zababbun ba su da shi. Kenan ya kamata jam'iyyun siyasa da gwamnati su mai da hankali.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Barma, Tuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Toma Dalla a gaida na Sanyinna. Yanzu kuma sai karatun Alkur'ani mai girma a bakin yara manyan gobe.
Ismi Aisha Muhammad Dol, ana ɗalibat min madrasatin Malam Adamu Idris a ruwan Kajimina. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'al al-arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُقْسِطَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتِ الْأَلْفَافَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. الله يكرم أمانا da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗi jiya Talata cewa kungiyar manyan ƙasashe masu ƙarfin masana'antu G7 ta ƙudiri aniyar kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafa shekaru 10 ana yi a ƙasar Siriya. Takwarorin aiki na kungiyar G7 da ni mun sake jaddada aniyar mu ta warware rigimar ƙasar Siriya a siyasance. Sakon da Blinken ya tura kenan ta kafar Twitter bayan da shi da sauran mambobin kungiyar ta G7 suka halarci taron haduwa fuska da fuska karon farko cikin shekaru 2. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Kenya sun yi kira ga hukumomin ƙasar da su sake tunani na shirin rufe sansanoni 2 da ke ɗauke da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka sama da 400,000. Kenya ta ce za ta rufe sansanonin Kakum da Da'ab a shekara mai zuwa. Mazauna sansanonin da akasarinsu daga kasashen Somalia da Sudan ta kudu ne suna fatan za a ci gaba da tattaunawa don barin sansanonin a buɗe. Waɗanda yaƙi ya ritsa da su a Afghanistan da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yi kira da tsagaita wuta nan take, kuma a saka 'yan ƙasar Afghanistan da yaƙi ya ritsa da su a cikin tattaunawar zaman lafiya da ake ci gaba da yi. Wahid Shirzad, wanda ɗansa Rahid ɗan shekara 21 aka kashe shi tare da wasu 22 a wani hari a jami'ar Kabul a ranar 2 ga watan Nuwamba, ya ce ba na so in ga iyaye mata suna binne 'ya'yansu.
Masu sauraro, a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da rahotanni a wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babalde da ya taya ni gabatar da shirin, da Cuba Hero Jidone wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar, Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya.